أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعيها كبركة مدسادوا أولا مسلاتي ميتار البركة مسجد الخلفاء الراشدين دنتي قبدا كراتمنا حل المسائل في شرح مختصر الأخدري واللفاوة سعد بن عمر الفوتي رحمه الله تعالى وننشيني مجلس منا tara a cikin karatun wannan littafin idan ba a manta ba mun tsaya kan inda malam yake mana bayani akan sharuɗɗuka wanda ya zamanto wajibi musulmi ya cika su ko duk wanda alƙalami ya hawo kanshi ya zamanto mukallaf baligi wanda ake rubuta abin da yayi na kirki da abin da yayi na banza dan amiras kona a gobe kiyama abin da ya aiwatar yake cewa to wajibi ne ya kasance duk abin da zai aiwatar na banna ko na hutu na hutu da shi da ubangijin shi ya tuba ga abin da ya aikata kuma wannan mun yi bayani takaitaccen bayani akan tuba kusan sati biyu ya tuba ya ake yin ta kuma ya ubangiji yake karbin bawan da ya tuba zuwa gare shi mala ya kawo mana dalilai a cikin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya nuna mana irin gata ko irin muhimmancin tuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallahi ina neman gafarar zunubaina ina tuba zuwa ga ubangiji a yini so 100 a wata riwaya so 70 to kaga in a haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin wannan tsarin ina kai wanda baka da garanti ina wanda baka da kata shi kuma arziga ya an gafarta mai ya gafira lakallahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima ubangijin shi ya riga ya gafarta mai abinda ya gabata na daga zunubai a halin kuma an san da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masumi ne baya zunubi yace kuma da abinda ma zai zo nan gaba an riga an gafarta mai kuma Allah zai cika mai ni'imar shi wannan addinin da yake fafutuka ya gani ya yadu insha Allah zai yadu a idan a ganin idan shi haka kuma zai bar sahabban shi akan tsarin da ya dora su na yada wannan addinin har zuwa inda ubangiji ya kaddara addinin nan zai isa to gaba ta gaba malam sai yake cewa wala yahillu lahu an yu'akhkhir taubata ولا يقول حتى يهديني الله فانه من علامات الشقاء والخذلان وطمس البصيره malike cewa game da wanda alkalami ya hawo kanshi baligi kenan ko kuma mukallaf yace bai halitta a gare shi jinkirta tuba ya riga ya tabbatar abin da yake aikatawa ba daidai bane ba hutu na hutu ne shi da ubangiji wannan abin kamar yanda muka yi ta'arifin duk abu wanda yake na sako kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana yace wal ismu ma haka fi nafsika wa karita an yaqali alaihi an-nas layyi ko sako shine duk abin da ranka take kyamata tilasta mata ne kake yi idan ka tsaya ka ajje hankalinka zaka gani ran ba wai dan tana so bane ba kurum san zuciya ne kake biyewa ka tai ka aikata wannan abu kuma wannan abin da kake aikatawa inda wani naka wanda kake jin kunya zai ganga kana aikatawa to zaka rude zaka shiga halin haulai wai to wannan shi ake kira da zunubi shi ake kira da sako duk abin da idan ka ga wanda kake jin yaunin shi ya ganka kana aikatawa to zaka shiga cikin halin haudai zaka rude zaka shiga cikin nadama ko kuma zaka ringa boye boye to wannan shi ake kira da zunubi to shine to yake cewa duk wanda ya samu kanshi a cikin wannan halin to bai halatta a gare shi ya jinkirta tuba zuwa ga Ubangiji, saboda jinkirta tuba shi ma zunubi ne ko wani laifi ne shi ma mai zaman kanshi. Bayan ka riga ka tabbatar abinda kake kanshi ba daidai bane ba, to wajibinka ne ka gaggauta tuba zuwa ga Ubangiji, kuma Ubangijinka yana nan yana karɓar tubanka koda kayin ka sake komawa. Shi dai Ubangijin naka Ghafurur Rahim, inna rabbaka Ghafurur Rahim, lalle Ubangijinka mai gafara ne game da bayin shi, kuma mai jin kai ne, mai tausayi ne game da bayin shi. Bai dacewa ka ce a tunda dai mu yanzu shekarun dukkan su nawa ne, bari dai mu dan rarraka zuwa wani lokaci, ko kuma zuwa lokacin da aka yi kaza ni ma sai in hasa a ce to wannan ba bai daga cikin tsari na wanda alƙalami ya hawo kanshi ko tsari na musulmi. Yake cewa wala yaqulu, malam yake mana kashe da yake cewa kadda shi mai aikata zulubin nan ya ringa cewa hatta ya hadiyani Allah, kai ai ba komai bane ba, shari'a ta Allah ce, idan shari'ar ta zo za mu hasa, ko kuma girma idan ya zo za mu hasa. Yace to kadda mutun kadda ya ringa tunanin haka, ya ringa cewa sai Ubangijin shi sai ya shiryar da shi, sannan zai hasa saban da yake yi. Yake cewa idan ku yace hakan fa innahu min alamati shiqai, lalle idan yace hakan har sai Allah ya shiryar da ni, har sai girma ya zo mini, sannan in hasa, ko kuma a he in diya na sun tashi sun manyanta sannan in hasa. Yake cewa wannan duk wanda ka ji shi yana irin wannan tunanin, ko ka ganshi da wannan tunanin, to tabbas ka buga mai tambarin alama ce ta tabewa, wal khizlan da tuzarci, wa tamsil basira, kuma da shahi wa basira, saboda bai san inda yasa gaba. Rayuwa li kulli ajalin kitab, kowane ajali yana da lokacin shi wanda Ubangiji ya riga ya, kowace rai tana da lokaci wanda Ubangiji ya riga ya kayyade mata. Idan lokacin ya zo, Ubangiji yake bayyana la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimuna, daidai da sekunda ɗaya ba za su ƙara maka ba, haka ba za su rage maka ba. To ka san yaushe ne lokacin shi ko da zaran an ce an dauki rannan tuwa, kiyama bawa wata riga ta tashi, ba wani abu wanda zaka gabatar, ko ba wata ariyar da zaka yi diddan ka daidaita kaza kai kaza kai kaza, an riga yi an like littafin ka, ba za a sake bude shi ba gaban Ubangiji. Mi gare ka wanda zaka bada, mi gare ka wanda zaka yi, a rubuta maka ladan shi a cikin littafin ka, an riga yi an kare, kiyamarka ta riga ta tashi. Zamani za ka yi a cikin kabarinka, lokacin da aka yi niyyar tayar da kai, a tayar da kai ka tai ka tsaya gaban Ubangiji, a maka raskwana duk abin da ka riga yi ka bada. Ba irin rayuwar duniya bane ba, yanda za a ce maka a examen ne, in baka ci bar kai bacci, in badin ma baka ci bar kai badinta, a shi wannan bugo ɗaya ne daga an tsari, to shikenan lissahi ya kare. Shi sanya malam yake bayyana mana, yake cewa tabbas hakan idan bawa yace zai yi haka, to tabbas yana cikin alama, ko ka buga mai tambari lalle da shi da Ubangiji, da kai wani abu da Ubangiji yayi da shi na tabewa, haka da tozarci, haka kuma da shahiwar basira. Shi malam zai mana bayani, yake cewa ya'ani annahu la yahillu lil mu'mini an yu'akhkhira at-taubata ba'da al-wuqu'i fil ma'siyah, yake cewa bai dacewa, bai halatta ga mu'mini ya jinkirta tuba bayan ya riga ya tabbatar ya abuka a cikin sabawa Ubangiji. Ya san ya saba, to wajibin shi ne kai tsaye lokacin da ya tabbatar da ya saba Ubangiji, ya nemi gafarar zunuban shi a gaban Ubangiji, ya tuba kamar Ubangiji shi hushi da shi. Shi sanya Ubangiji yake bayyana mana a cikin Nisa'i, yake cewa innamat tawbatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alayhim, yake cewa ai tuba tana tare da mutanen da za su sheke ayansu, amma dai lokacin da suka sheke ayan nan tasu sun sheke ta ne a cikin kuskure, a cikin rashin sani. Shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana, yake cewa mummuni baya shan giya lokacin da yake halin mummuni, baya zina lokacin da yake halin mummuni, baya kaza lokacin da yake halin mummuni. Ubangiji yana tsame imanin nashi ya tayi ya abuka ya aikata abin da ya aikata. Idan imanin ya dawo, zai tabbatar wa ranshi abinda na aikata ba daidai bane ba, na saba wa Ubangiji na, nayi huto na huto da Ubangiji na, dan haka abin da yake wajibi na in gaggauta tuba, ka aje ajali ya riske ni kamun in tuba. Shi sun yake bayyana mana lalle tuba tana tare da wanda zai aikata wani aiki yana halin rashin sani. Yace to irin wa'annan fa ulaika yatubu Allahu alaihim, idan suka dawo suka nema Ubangijinsa ya gafarta musu, yace Ubangijinsa yana gafarta musu akan laihin da suka aikata. kuma ubangijinka mai gafara ne ko mai jin kai ne game da bawon shi yake cewa waya tanasa anil jarimati mutuman yamanta irin zaluncin kanshi da irin jarimar da ya irtikabi hutu da yi da shi da ubangiji yace wa yusawifu biha ila zamanin atin kuma ya jinkirta ta zuwa ga wani lokaci yace kai bari in bari sai wani lokaci na tuba a kai ina jin dadin wannan abun ko kuma a ai na samu gangara ya zai a ce yanzu in tuba a bari in yi da gangare ta sannan in tuba yace bai dacewa ga hali na mummuni yake cewa idan ku yace haka zalika min alamati shiqa'i yace wannan tana ɗaya daga cikin alama ta tabewa wa tamsil basirati yace kuma da shahiwar basira wa maktil jabbar kuma da kamuna aljabbar shine ubangiji wanda yake isasshe na'uzu billahi min ghadabihi yace muna tsoron muna neman tsari da hushin ubangiji wa maktihi da kamuwa ta ubangiji wa qaradihi kuma da nisan tamu daga rahamar shi yace wa shururi anfusina wa muna neman tsari da sharrin kawunanku. Qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki yake bayyana mana a cikin Al-Qur'ani cikin suratul Hajj yake cewa fa inna la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudura wai ba idanuwa bane ba suke makabcewa ba su gaza fahimtar gaskiya a zuciyacce take makabcewa take amsar gaskiya idanuwa yana gani kaga shi sun yayi ce baka tamsul basira sha'iwar basira kana kallo idanuwan ga sunan suna gani sun san kazan nan ba daidai bane ba amma dai zuciyar ta ki ta bada sani da ta riga yi ta makabce ta ki ta amshi gaskiya ta ki ta fahimta ta ki ta ga gaskiya ina take. Hadisi daga Abu Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa manzon Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yana cewa hadisi ne wanda Imam Tirmidhi ya wutar shi Imam Nasa'i ya inganta shi yake cewa innal mu'mina idza aznaba zamban yake cewa lalle mummuni duk lokacin da zai yi wani aiki na zunubi yace kana nuqtatan sawda'an fi qalbihi yace za a samu wata wani dan das baki a cikin zuciyar shi duk abinda mummuni zai aikata na laifi za a dan samu dan dasbaki a dasawa zuciyar shi yace fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila minha yake cewa idan ya tuba ya dauke hannun shi daga wannan zulubin da yake aikatawa yake cewa tabbas ubangijin shi zai shahi wannan dan dasin baki da akai akan zuciyar shi yace wa in zada zadat idan ya ƙara bai tuba ba wannan dasin za a ƙara aikata shi za a ƙara dasa mai a cikin zuciyar shi yace hatta taghlaqa biha qalbuhu hasse wannan dasin da ake yau da gobe farar takarda ce gare ka kama ta dasu yau gobe kama ta jibi kama ta gata kama ta kana dan dasin bikin nan da kake yi kurin wata rana sai ga tayi waye gari dukan ta koma bula haka ne ku yake cewa to haka kai ma a zuciyarka a dasa gobe a dasa jibi a dasa yace za a wayi gari dukkan ta mamaye da baki yake cewa fa zalikar ran alladhi dhakarahu Allah fi kitabihi yace wannan ita ce tsatsar da ubangiji ya ambata mana a cikin alqur'ani shi zuciya ko idan tayi tsatsa kaga dai tarshen inda za a sa mata ta wanke ta yana da yawa shi sunya a cikin suratul mutaffifin ubangiji yake cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun bare dai wa'innan an rigayi zuciyarsu ta rigayi ta tsatsa ta yi tsatsa sakamakon abin da suke aikatawa na daga zulubai idan kuwa zuciya ta rigayi ta yi tsatsa dawowarta sai wani iko da Allah saboda zuciya ta saje da aikata wannan zulubai ita rai ba za ta taɓa jin daɗi ba idan ba aikata wannan lahin ba kina wannan shi yake nunawa zuciya ta rigayi ta yi tsatsa dawowarta sai ta Allah. Allah ka kiyaye mu da tsatsar zuciya tsatsar da ba ta zayo ba zuwa ga ubangiji ba. Malam sai ya ci gaba da bayyana mana wa yajibu ala al-mukallafi hifzu lisanihi min al-fahsha'i wal munkari wal kalam al-qabihi wa ayman al-talaqi wa intihar al-muslimi wa ihanatihi wa sabbihi wa tahwifihi fi ghairi haqqin shar'iyyin wa yajibu alayhi hifzu basrihi min an-nazar ila al-harami wa la yahillu lahu an yanzura ila muslimin bi nazaratin tu'zihi illa an yakuna fajiran fa yajibu hijratuhu. Malam ya ci gaba da kawo mana bakin da malam matanin da yake cikin hadari yake cewa wa yajibu alal mukallafi hifzul lisani yace wajibi ne bayan ya bayyana maka abin da suke wajibi game da wanda balaga ko ya balaga alƙalami ya hawo kanshi ya kamata a ce ya kiyaye dan goben shi mai kyau yake cewa haka hasali ya zamanto wajibi game da mukallaf ya kiyaye harshen shi daga mi daga alfasha da mugun aiki wajibi ne mutun ya kiyaye halshen shi. An tambayi Mu'az, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zana wa Mu'az fanaloli wanda idan ya aikata su zai samu wanyewa a gobe kiyama. Karshe manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace me, ala ukhbiruka bimallaki zalika kullihi, ya kai Mu'az shin bazan baka labarin abinda ya kumshi dukkan abubuwan da na baka ba, gara basa da bonus din da na baka ba. Yake cewa kuffa alayka hada, manzo Allah yace kaga wannan harshen naka, ya janyo harshen shi yace kaga wannan, yace ka kame kanka da shi, kada ka yarda duk inda ka zanna kurum hirar wani, zancen wani, gama makirci da wani, ƙarya, abinda ba a yi ba ka bada labarin shi, abinda aka yi he ka ƙara zai ka ƙara kuma kunu zaki, kai kaza kai kaza, yace wannan harshen naka ka kiyaye shi. Wanda sai yake mamaki yo mi harshe ma a cikin dan Adam, ai hannayen su suke zuwa su yi gaba ya tahiyya yi kawuwa su kai mutun zuwa, yace harshe wahali wa inna la mu'akhizuna bima natakallamu bi, yace manzo Allah yanzu wannan duk abin da muke furci da shi ubangijinmu yana kama mu da laihin shi. Idan ka koma cikin wancan qaf yake cewa mayal fizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, ba wata furci da bawa zai yi face da kai wani raqibun atidun, mala'iku guda biyu wanda ɗaya yana
zuwa ɗaya yana
nata, yake cewa ba wani wanda zai yi ba wani furci da mutun da zai yi face illa ladayhi raqibun atid, da kai mala'iku wanda suke nada abin da yake rubutawa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Mu'az kai canka ya kai Mu'az, yace shin yo dalilin me yasa ya ubangiji yake kiwa huskokin mutane a wutar jahannama in ba abinda harshinan su take girba ba? Shine ne yake ce maka, to wajibi ne game da wanda alƙalami ya hawo kanshi ya balaga ya kiyaye harshen shi daga alfasha da mugun aiki. Yace wal kalamul qabih, da duk wa'ansu munanan zartattuka, wa aymanut talaq, da rantsuwar saki, yace wantiharul muslim, da kyaran musulmi, wa ihanatihi, da tozartar da musulmi, yace wasabbihi, da zagin musulmi, wa tahwifihi fi ghairi haqqin shar'iyyin, da tsoratar da musulmi ba tare da wani haƙƙi na shari'a ba. Kaga duka wannan idan ka dauka abinda muke yi yau da gobe kenan, dan ka zagi, ka ci mutuncin dan uwanka musulmi, ka tsoratar da shi, kai wata rantsuwa, rantsuwar saki, rantsuwa wannan aymanut talaq, yace duka wannan abu ne wanda yau da gobe zaka samu musulmi suna yi tare da junansu. Yace wa yajibu alayhi hifzu basrihi min an-nazar ila al-haram, wa zaman ya zamanto wajibi game da musulmi ya kare idanuwan shi da kallo zuwa ga haramu. Duk abin da aka ce maka haramun ne ka nesantar da kanka zuwa da kallo zuwa gare shi, wata tagitta to kai kokari ka kiyaye idanuwanka. Shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ka shedi akan zaman titi, yake cewa to idan kun ce kai kun zamna, to ku ba wa titi haƙƙin shi, idan ko muka ba da wato ku tattare ku koma cikin gida ku ba kanku lafiya. Yake cewa kallo zuwa ga haramu, yace wala yahillu lahu an yanzura ila muslimin bi nazaratin tu'zihi, yake cewa kai hasani ma bai dacewa game da wanda ya balaga ya kallo wani musulmi da wani kallo wanda zai mutum musulmi dan uwan shi zai ji kamar kallo ne na reni ko kallo ne wanda ya cutar da shi ya harare shi ba tare da wani haƙƙi na shari'a ba, bai dacewa saboda dan uwa ne musulmi. Yace illa an yakuna fajiran, yace a halin da zaka ringa mai kallon shashi asha, kallon reni ko kallon da bai dace ba, kallo wanda zai cutar da shi, idan ya kasance shi wannan dan uwan naka musulmi fajiri ne, mutumin banza ne, yace fa yajibu hijranuhu, yace a wannan halin kuma ya zamanto wajibi a kaurace shi. Shi ne malam zai mana sharhi akan haka, yake cewa ya'ani annahu yajibu 'ala al-mukallafi an yazumma lisanihi wa yahfazu an at-takallum bima la yahillu lahu an-nutqu bihi shar'an, yake cewa wajibi ne game da wanda alƙalami ya hawo kanshi mukallafi kenan ya kame ya sanya wa harshen shi linzami, ya kare ya kiyaye akan duk wata magana wadda ba la yahillu lahu an-nutqu bihi shar'an, maganar da bata halitta ba bangaren shari'a ya ringa furci da ita ba. Ya kawo mana misali, yake cewa kamar misalin ƙarya, wannan haramun ne qat'an, kowa ya sani haramun ne yin ƙarya, kuma ƙaryan nan qat'an za ta zubda maka mutunci a gaban waɗanda suke da mutunci a wurinka, ko me amfaninta, me zaka samu in baka wada gaskiya ba? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina, ya ku wanda kai imani da Allah ko ga gaskanta, yace ku kasance masu gaskiya, ku ji tsoron Allah sannan ku kasance daga cikin masu gaskiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana kaga wannan gaskiya, yace za ta shiryar da bawa zuwa ga وان البر وان الصدقه تهدي الى البر تنا شريت دا كاي زوا غا بييا غما دا اوبنجينكا ايتا كوما بييا تنا شريت دا كاي زوا غا سامن جيدان الجنه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum ba zai gushe ba yana yin gaskiya har sai an rubuta shi a gun ubangiji a cikin wancan babban kundi wanda yake da ubai wanda yake gun ubangiji yace ko rubuta bawa na daga cikin masu gaskiya idan ku aka riga an rubuta ka ba wani abu wanda zai goge ka ka shiga cikin malayin masu gaskiya yake cewa kaga ka shaidin ku da ƙarya ita kuma ƙarya tana kaiwa zuwa ga fajirci shi kuma fajirci yana kaiwa zuwa ga wutar jahannama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa ba zai gushe ba yana ƙarya yau yayi gobe yayi ana dasa mi har ya kai zuciyar shi tayi tsatsa ya kasance shi idan ya zama din da yayi ƙaryar ba bai jin dadi yake cewa sai kaga ubangiji yayi umarni a ga shi a kundin makaryata kurum wane idan an kiraye shi har a gaban ubangiji wane makaryaci ga wannan ba karamin kalubale bane ba a rayuwar mu ba har ya kai ka gani daga an zauna a fada za a ringa cewa gashi nan in ya hadi kuduke ga wannan karshen zubar da mutunci kenan in ya kake a san ka da gaskiya shine Bahaushe yake cewa gaskiyan nan ga ƙaryan nan hure take bata a kullun ya kasance kai innan daga an zo a inda su wada ne fa huku sake ku yi munahuncin nan tare da shi dan fallasa ku zai gaskiya zai fadi muku to ka tabbata abun ubangiji irin wannan shi daga gare ka an rubuta daga cikin masu gaskiya har wani zai zo ya ringa cewa ka a yanzu duniyar wata koma maleji ce in dai ba a same ka ba da kahimi ba baka samu abin da kake so wallahi ƙarya ce kai gaskiya ubangiji zai jibinta al'amuran ka kada ka ji zargin mai zargi ko tsoron wani wanda zai iya tsoratar da kai kai ka san dan me sanya kai dan ka kiyaye mutuncinka a gaban ubangiji shi sanya yake bayyana mana yake cewa misalin ƙarya wannan yana ɗaya daga cikin abin da bai halatta ba bawaye furci da shi bangaren shari'a duk abin da yake ƙarya ce ka kame kanka da shi abin da yake gaskiya shine abin da zaka yi furci da shi wa abin nan yana yiwa kai bai yiwa ka ba kanka lafiya kaga ka huta amma dai a yana yiwa kai ka riga ka tabbatar wa zuciyarka wannan abin har abada ba zai yi ba amma dai zaka ce eh zai yi ka gani yake ku har ku yi buye da kai da mutum yake cewa wasibab zage-zage aka samu hasatan wallahi a yanzu abin da yake damu mu zaka zo a zamana kowa bai ganin mutuncin kowa wani in zai ma dan uwan shi magana he ya danna ashar sannan ya mai shi ma idan zai he ya danna ashar sannan ya mai bai dacewa game da musulmi ya kasance yana da irin wannan sifa dan uwanka musulmi ka ringa zagin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sibabul muslimu fusuqun zagin musulmi fasikanci ne a lokacin da kuka dora wa kan kuri gazzagi to dukkan kun koma fasikai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zaka zagi ma'ahin wani ba ma'ahinka ba ba ma'ahin shi kake zagi ba ma'ahinka kake zagi idan ya rama shi ma ya zagi nashi an yi eh kaga wannan bai dacewa abu ne in wani zai maka irin wannan wasan ka tsaida mai ruwan miya wani mun yi girman da bai kamata a ce ba yanzu muna irin haka ba yanzu ka ji dadi danka yazo kana zagi na danka yazo ko danka kai yazo ina zagin ka ka ji dadin haka da wani ido za su kalle mu an girma a tsaida wannan abin an riga an yi nada yanzu a wannan Allah ya gafarta mana abin da ya gabata mu girmama junanmu in dai muna so wani idan ya zo ya kalle mu shi ma ya girmama mu amma dai mun zo tsankaninmu da girmanmu muna zagin juna yanzu ai wani wanda bai san ba idan ya zo ya ba mu mutuncin da ya kamata ya ba mu ba ya yiwa wannan wajibi ne mu wannan mu kiyaye yace wal fahsh da duk wata mummunan kalma ta alfasha kaga wani ya zo kurmi hirar batsa zai zo yayi tangu ana jin dadi wani ya zo zai yi suki baki yayi ta hirar batsa bai dacewa wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake zubdawa mutunci wa abin da yake zubdawa mutuncin shi kuma yana ɗaya daga cikin maqasid manuwa ta mai shari'a shine wajibi ne mutun ya kiyaye mutuncin shi duk lokacin da za a same ka idan ka zo kurum sakin baki za ka yi duk abin da bai dace ba ya shishin kalmomi ka ringa faɗi za ka ga bukka da wani mutunci a idan mutane yake cewa wal munkar da duk wasu munanan kalmomi min alqauli na daga faɗa yace wa qabihat wa qabihi da wasu mummunan wasu kalmomi wanda bawa zai zo bayan al munkar wasu mummunan kalmomi gashi nan kunduma a shar ko kuma wasu kalmomi wanda koda wa zai ji sai ya danne kanshi yake cewa wannan wajibi ne mutun yayi wa aymanu talaqa da ransuwa da ransuwar saki yace wa intihari akhihi almuslim da kyarar dan uwan shi musulmi wannan zai kasance tabi'ar shi ba komai bane ba in ya zo kurmu dan Allah ya bashi abin da bai ba ku ba da kai magana dan ya kyare ka ba wani abu bane ba ji yake yi wannan rayuwa ce shi kuma wannan kana sanyawa kanka ko kana takura ko kana dorawa kanka zunubi kana cin mutuncin dan uwanka inda abin nan da Allah ya baka zai juye Allah kada ya sa abin da za a yi kai ma da kai ka girmama dan uwanka ko da baya da shi duk wanda zai zo ya rabu da kai to ka tabbata ho da kai wata dangantaka da ta hada ka da shi inda ba wannan dangantaka kallo ma ba ka ishe shi ba ka kiyaye mutuncin shi duk abin da za ka yi ka yi shi dan Allah kuma a shine ubangijinka zai sakanta maka da mafi alkhairi ba wai ka mai ba ka goranta mai ko ka huta waje ka ringa hudi ani na mawa na kaza ni ne riga shi ni ne wandan shi ubangiji yana ja mana kunne ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha ya ku wanda kuka imani kada ku shashantar da sadaqar ku ku warware ku lalata sadaqar ku da gori da cutarwa ai mu ne gatan shi ba mu zai ma ba mu fa muka mai riga muka mai wando sunan shi ma ni ne yanka mai rago wannan duka wannan bai dacewa idan kai haka ka riga yi kawo hintar ka lalata duk abin da kai mai don tsankanin ka kai da ubangiji ladan ya riga ya rushe san ya wajibi ne mu kiyaye kyarar dan uwan mu musulmi ko cutar da shi yace wa takhwifi da to da tsoratar da shi wa ihanati da tozartar da shi a cikin mutane ka tozartar da shi dan kai ne gatan shi ko dan yana aiki kalkashin ka yace wa takhwifihi biduni mujibin shar'iyyin haka ka tso wa ihanatihi biduni mujibin shar'iyyin ka tozartar da shi ba tare da wani abu ba wanda shari'a ta baka dama ka tozartar da shi idan yayi laifin da ya kamata a tozartar da shi gaban al'umma wannan ta'ziri ne kuma ba me yi in ba alƙali ba ko babban jagora ko kuma sarki idan ba su ba wani wanda isa ya tozartar da shi bangaren shari'a wannan kuma idan ka dauka zaka gani halin mu a yau duka ni mutun yana irin wannan rayuwa ba abin da yake ce ne a rayuwa to yana da kyau a kiyaye a gyara baya daga cikin tsarin shari'a da san yayi kawo man dalili a cikin suratul nahl ubangiji yake bayyana innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun yake cewa ya ku wanda ku yi imani ubangijin ku yana umurta ku da yin adalci da kyautatawa tsankanin ku da juna tsankanin ku da gudu ɗan uwan ku yace wa ita'i zil qurba kaga makusanta a dauka a basu a taimaka musu yace kuma ubangijin ku yana murta ku ko yana muku hani akan alfasha da mugun aiki da zalunci yace ya'izukum la'allakum tadhakkarun wannan wasiyya ce ko wa'azi ne ubangiji galgadi ne ubangijin ku yake yi ku ko kun tunato ku ga haƙin da yake tsankanin ku da ƴan uwanku musulmai da ƴan uwanku wanda kisku wa ƴan uwanku wanda suke na zalunci kaga nan an umurce mu da yin adalci tsakanin mu an umurce mu da kyautatawa junan mu haka wanda suke makusantan mu mu yalwata musu haka kuma an hane mu da dukkan wani alfasha da mugun aiki yace kuma da zalunci tsakanin mu wannan wasiyya ce ko kuma galgadi ne ko kuma wa'azi ne wanda ubangiji yake mana dan mu fadakartu mu tunato haƙin da yake tsakanin mu da junan mu musulmai haka da junan mu wanda suke ƴan uwa na zumunci maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana a cikin riwaya wadda Imam Muslim ya hutar da shi yake cewa inna sharran nasi manzilatan inda Allah yawm alqiyama mafi sharrin mutane mafi sharrin masarkayya a gun ubangiji gobe kiyama shine man tarakahu nasu ittiqa'a fuhshihi wanda mutane suka shaha mai lahiya ba dan komi ba saboda bakin shi saboda in dai ya daga baki to ka kai ka shiga uku zai ci mutuncin ka zai yi zamban ka zai yi kaza dan hakan ka bar haƙƙin ka dan hakan ka bar yi mai magana dan hakan ka bar mu'amala da shi to wannan shine mafi sharrin masauki a gobe kiyama a gun ubangiji ku kyale shi dan jarida ne ai in ya daga baki ina tunanin abin da zai hudi akan ka kowa sai ya raina ka to shikenan bar mu kame kana da haƙƙi a wurin shi kana iyawa ka nemi haƙƙinka amma dai saboda wannan mugun bakin nashi in ya maka wani zambo ko ya dukulla maka wani makirce ba wanda ya sai warware maka in ba ubangiji ba dalilin haka ka ji tsoro ka kyale shi ya tahi haƙƙinka yace wa'annan su ne suka yi kowa muni masarki a gobe kiyama a gun ubangiji Allah kiyaye mu da shi yake cewa laysal mu'minu bit-ta'ani wala al-la'ani wala al-fahish wala al-bazi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba mummuni bane ba wanda zai ringa sukan mutuncin dan uwan shi yake cewa ko kuma wanda zai ringa tsinewa dan uwan shi yake cewa ko kuma wanda zai saki bakin shi kurun banda alfasha ba abinda zai ringa furtawa wannan baya daga cikin siffar mummuni duk wanda ka same shi yana aiwatar da irin wannan aikin to tabbas wannan mutumin baya daga cikin mummuni ne ya nema ya sai ta halin shi din ya samu mi ya samu imani da gari maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da cewa hadisin Mu'az wanda dazuwan da muka karanta yake cewa wa hal yakubban nasu fi an-nari ala wujuhihim illa hasa'id asnatihim shin dalilin me yasan ya ubangiji yake kifa huskokin mutane a cikin wutar jahannama in ba abinda harshen su bata girba ba abinda harshen ka take wada shine zai maka gatan da gobe kiyama zai ke huskarka a wutar jahannama dan haka wajibi ne mu kiyaye harshenan mu da duk abinda mu ringa taka tsantsan da abinda harshenan mu za ta ringa furci a kansu Imam al-Bukhari da Muslim sun mutar da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa sibabul muslim fusuqun wa qitalun kubra lalle zagin muslimi fasikanci ne kuma yakan muslimi ka furci ne haka Abu Dawud ya wutar da hadisi yake cewa la yahillu lil muslimin an yurawwi'a musliman baya halatta da muslimi ya tsorata dan uwan shi musulmi irin wannan wasan da ake yi kaga wani ya sa masa kurum ba dan koyo din ya tsorata wannan daga ka tsorata shin ya tahi kurum wannan tsoron shikenan ya fada har mutuwa bai halatta mutun ya yi bingami wa dan uwan shi wasan tsoro bai halatta ko kuma ya bashi wani labari wanda zai tsoratar da shi wanda zai shiga cikin wani hali ya dimauce wannan bai halatta harabun ne qat'an musulmi ya ringa yi wa dan uwan shi irin wannan wasa sai mala ya ci gaba da cewa yaji wa al-mukallib hifzu basrihi wa nazarihi an maharimillahi wa ma la yahillu nazruhu shar'an yace wajibi ne game da wanda alqalami ya hawo kan shi ya kiyaye ganin shi da gani dukkan wani abin da ubangiji ya haramta kaga wannan babban kalubale ne wanda muke ko babban cuta ce wanda muke rayuwa da ita a wannan lokacin ba ma kamar wani ya samu connection ga ta mata banza ce kurum ya sanya kurum duk abin da bai halatta ba ya gani a wayar shi zai dauka ya ringa gani wannan bai halatta haka titinan mu zaka gani ya kai abinda uwaye suke yi wa ko gatan da iyaye suke yi wa diyansu mata sun sake su yanda suka ga dama su huto ya kai shi yake ingiza samari zuwa ga aikata abinda bai dace ba sun huto shaydani ya zuga shi kuma ya ba wurin zaman shi bakin kan titin ne ya huto ya gani wannan ganin da yayi shi zai kai a samu connection aka samu wannan alaka shikenan za a tai a saba wa ubangiji sai san ya ubanza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowa da irin abinda ubangiji ya kaddara mai na daga zina wanda la mahalata sai yayi ta a rayuwar shi wani zina ido za a sanya shi wannan ganin da kake yi ka kalli abinda tsarecin wata wanda baje da bi dace ba ko ka bude wayar ka kalli abinda bai dace wannan zina ido ce haka hannu da kai zina shi kwahuwa da kai zina su yace shi kuma gaba sai ya amsa yayi babba haka yana da kyau mu kiyaye ganin mu da duk abinda ubangijin mu ya haramta akai qatan duk abin da yake tsirecin wani ne haramun ne ka gani koda ka huri ne haramun ne ka gani tsirecin mutun ɗelakar aka baka dama ka kalla iyalinka haka su ma an ba su dama su kalli tsirecin ka su kade bayan su ba wanda aka halitta maka da kalli tsirecin shi haramun ne qatan yake cewa mala ya halu lahu nazru shar'an duk abin da shari'a bata baka dama ka kalle shi ba yace bai halitta a matsayinka na wanda alqalami ya hawo kanka ka ringa kallo zuwa ka ringa dibiya zuwa ga na'am kiyaye yace kamar yanda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul nur qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ka karanta wa mu'mini ka hadi musu sako daga gungun ubangiji su kiyaye gadon su kuma su kame gaban su yaghuddu min absarihim wannan idan da ubangiji ya baka ka killace shi kada ka kalli abinda ubangijin ka ya haramta maka haka kuma gabanka ka kame shi kada ka kai ka aikata abin da bai dace ba ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul isra innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kaga wannan jin da kake gani duk abin da zaka ji waƙe waƙe ne ki dake dane waye 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 ƙarya ce fasikanci ne ake nada maka yace dukkan wannan jin da kai duk abin da wata murya ce aka kada ko aka hudi maka ta shigo kunnanka, yace ko kuma abinda idanuwa suka gani, yace haka hankalinka kullu ulaika kana anhu masula, dukkan su gobe kiyama sai an tsaida ka an tambaye ka abinda aranjin da muka baka miye ka ji da shi. Ai ubangiji naji alqur'ani naji kaza nayi kaza, ce kariya aka ce wallahi abinda kaji kaji kada kade kaji sailin kaji waye kaji waye kaji waye. Dan haka wannan ranar horara ce wata yawmu tublas sarair, duk abinda ka san ka boye wani a nan duniya wace ko gobe ɗan gani a hirin Allah ce za a yi kurum gashi ran za a zo in ubangijinka ya ga dama wanda kake boyewa a rayuwar ta duniya a gaban su za a ce suna ji suna kallo za a ce rana kaza kai kaza kai kaza Allah shiga hanta ni ji ban yi ba bakai ba sai alike bakin al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun, alike bakin da yi ƙarya hannun da ya tafi aka sa aka yi sinye aka dauko aka yi waye aka yi waye, sai ya ce ni ma ubangiji ni na rubuta ni ne sinye ni ne kaza ne kaza ne kaza, daga wannan tonan siriri a gaban duk wanda kake koyewa. Haka kawaha ita ma ta yi shaidarta gabanka ya yi shaida kominka da ka sani ya zai maka shaida a gobe kiyama. Haka wannan kunnan aka liƙe eh ubangiji ƙarya yake ai an ji kaza an ji kaza an ji kaza ba a ji Qur'ani ba idanuwan nan mai aka yi da su ai ubangiji ai ka ba shi dama ka yi wata mai a cikin fadalar shi ya sai babban waya ya sai kaza ya sai kaza ya samu an sa abu kai a bakin wani titi wanda kullum idan an samu da kai ellakwal sai suke gittawa da tsareti yana kallo wannan sha'awa ce wannan shine abin da ya hiso a rayuwar shi. Daga wannan kalubale ne a rayuwa mu kiyaye ganin mu da duk abin da yake ji ne ko kuma ganin mu ne ko abin da ran mu take kista mana yake cewa saboda gobe kiyama abin tambaya ne a gaban ubangiji. Sai ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul ghafir ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, shi ko ubangijin nan fa ya san abin da kyahutan da ido take yi in kamawa na sinyal ko ta huce ka dan kista mata ta fahimci me yake so, yace wallahi ubangijin ka ya yi ka sanin abin da ka aikata kuma duk abin da rai ta san ta koyi to ubangiji wa ya san da shi wa ba wani abu wanda zai kiwaye wa ubangiji akan rayuwarka shine yake bayyana maka wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warida, shi wadan adam nan da yake ta haukan shi mun yi shi kusa da lakkashi wannan lakkar da za a yanke ta rayuwa ta kare maka to ubangijinka ya yi ka kusa da lakkarka wannan ita ce wadda take da connect wadda take connecte tsankanin kwallonka da zuciyarka to ubanka ya yi ubangijinka ya yi ka sanin ya yi ka kusa da wannan wannan lakkar taka da haka ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur wallahu yaqdi bil haqq, yace ka sani ubangijinka zai zartan maka da hukunci da gaskiya duk abin da ka san kayin nan to tabbas za a tsayar da kai za a saka da maka Allah ka mana hisaban gaskiya a gobe kiyama ka gafarta mana duk abin da raitan wannan kuma abu ne wanda bai yiwa. Shi san ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana duk lokacin da kuka zauna kan titi to ku ba wa titi haƙƙin shi, idan ba za ku bada ba kuna iya zauwa ku zauna illa budda sai an zauna yin ku ba titin baya, in buku bashi baya ba to kun kuka tashi ku yi kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wannan abinda duk kai kai wata magana wadda ba a sarranka kafarta ta ba ka saba wa ubangiji ko ka kalla saboda an baka dama kallo na harko. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lakan nazaratu an nazaratul ula wa laysa lakas saniya, kana da kallo na harko kana kan titi sai ka gitta ka gani sai ka karfe da kauda kanka in ka sake to lahi za dora maka ka saddi kanka in ta huce sai ka kalla sai kai gaba baka kalla ba an baka dama in kai na harko to wannan a cikin rashin sani ne amma dai na biyu in ka sake wallahi ubangijin ka zai dora maka lahi, amma dai abin da ya dace da kai in labudda sai ka zamna akan titin in ka tashi sai kai kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, kuma bai dacewa game da musulmi in kasance duk inda ya zamna ko hira alkhairi ce akai ya tashi bai kafaratul majlis ba yani ma ubangiji shi ya gafarta mai baka san ban miye kai ya kawo ba takan yi wani abu ya kista a cikin ranka takan yi a rashin sani ka bata wa wani takan yi kai wata magana wanda bai dace ba to idan ka tashi zaka ce subhanakallahumma ko karatu muka zamana akai tsawon zaman da akai duka menene alkhairi ne ake karantar da jura amma dai zaka samu in an tashin sai ai kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne wanda yake sharifi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana mana yana cewa salasatu a'yunun la ta'kuluha an-naru yawmal qiyama idanuwa guda uku wanda wuta ba za ta ci su a gobe kiyama ba Allah ya sa muna daga cikin su yake cewa ayrun quddat an maharimillah duk idan da ta kame kanta ta liƙe idan ta akan duk abin da ubangijin ta ya haramta to wannan har abada wutar jahannama ba ta ci ta ba aini na ido na biyu yake cewa ainun bakat min khashyatillahi duk idan da yayi kuka dan jin tsoron ubangiji shi ba wutar jahannama bata ci shi ba shi kuma duk idan da yayi kuka dan Allah wa zakara Allah khaliyan wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aidahu duk mutumin da ya ambaci Allah shi kadai ake bance ba wai a gaban mutane ba dan mutane su ce kai in dai jin tsoron Allah ne sai su mala ali a'a ba dan haka ba yace yayi ne a boye kurum tsankanin shi da shi da ubangiji takan yi tsakar dare ya tashi tsakai tsakiyar dare ya tashi ya tashi ya yi kiyamul lailin shi he karanta wata aya ai ubangijinka zai azabtar da bawan shi zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza wanda ya kyautata ubangijin shi ya mai lamarin shiga gidan aljanna wannan abin ya girgiza zuciyar shi sai ya ji tsoron ubangiji yayi kuka to ubangiji ya mai alƙawari a gobe kiyama zai sanya shi karkashin inuwar arshin shi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa haka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai lamarin ubangijin shi yayi alƙawari ba zai azabtar da idan ba ya tai kuka dan Allah ba yake cewa na uku wa ainun bata tahrisu fi sabilillahi idan da takon tana kare mutane tana gadin al'umma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi sabilillahi ba dan wani ba a dan bashi wani wani dan albashin da za a bashi wanda bai takara ya karya ba shi da ya shiga aikin wannan ya shiga ne dan ya kare al'umma shi ya bawo al'umma shi gudunmuwa yace wallahi duk kwanan da zai yi dan ya kare al'umma tabbas ubangijin shi ya mai lamanin ba sai wutar jahannama ba ta ci idanuwar shi ba ba karamin aiki bane ba aikin kare kasa ba amma dai sai wanda ya san dalilin me ya sanya ya shiga kuma dan me ya sanya ya shiga menene manufar shi a shigar dai amma dai duk wanda ya shiga ne dan mu dan samu dan mu ma wani wulakanci dan mu ma mu huto mu fantama a cikin gari ba wanda zai tsare mu wannan ba wani lada da zai yi samu amma dai wanda ya shiga da niyya ta gari in ba wa ƙasa ta gudunmuwa in kare bayan Allah daga sharrin masu sharri wallahi duk lokacin da idan shi ta kumbata yi barci ba wallahi yana cikin fi sabilillahi kuma ubangijin shi ya mai alƙawari wutar jahannama ba za ta ci shi ba yace kama la yajuzu lahu an yu'zi akhahu bin nazari wala bi ghairihi suke ba ali ga ko kwantar inda yaso te
yana da ah yayi su uku ma
yace kamar yanda bai halatta ba an yu'zi akhahu bin nazari ya tutar da dan uwan shi da wata diba wani kallo wanda bai dace ba wala bi garihi ko wani abu makamancin haka duk abin da wani naka zai shi ya kalle ka koyi wannan inka wanda bai dace ba yace bai dacewa ka yi wa naka illa an yakuna fasiqan muhajiran lil kaba'iri yake cewa muhajiran lil kaba'ir yake cewa sai dai idan wannan mutumin kuna tare da shi mutum ne wanda yake aikata manya-manyan lahihika kuma yana bayyana wa lokacin da yake aikata su dan giya ne dan zina ne dan kaza ne dan kaza ne dan femi Niger ne kaga wannan yana ɗaya daga cikin alkabaya mai cin riba ne yana bayyana wa mu ai da amma wannan harakar mu ce ai kullun ai ita muke ita ce source din revenue din mu to irin wa'annan mutanen wajibi ne idan ya zo wurinka ba wasa ba sani ba sabo dan saboda ba abokin mu'amalar ka bane ba idan ka biye mai to wata rana kai ma za ka kasance kamar shi wajibinka ne ka mai kallo kallon da bai dace ba kallo na reni kallo na bai cancanta ba ya shigo cikin al'ada cikin al'amarin ku ba go cikin sha'anin ku ba yake cewa walam yaqdir ala ubati kuma shi wannan wanda yake mai kallon ko musulmi na kwarai yace bai iyawa bai da wani halin da zai iya ubantar da shi takan yi sama da shi yake yi takan yi tsaren shi ne bai da wani karhin da zai iya lallasa shi ko ya mido shi kan hanya yake cewa to wannan idan ya shigo cikin ku ka ringa mai kallon reni kallon da bai dace ba saboda mi saboda fasiki ne shi wannan mutumin shi kuma mu'amala da fasiki bata dacewa sai ne ka kokari ka noso shi ko kuma yayi idan ya kasance dan wata hikima dan ka shanyo shi ya dawo kan turba ya bar irin saban da yake yace wala ala mu'izati kuma bakka iya mai wa'azi shi da ma tsari na musulmi abu uku ne idan kaga ana sabawa ubangiji to ka gayyara ka canza wannan saban da ake yi wannan alfasha da mugun aikin nan da ake yi da karhinka idan bakka da karhin da zaka yi yace to kai da halshanka idan bakka da abin da zaka iya wadi in ka wadi bannan zatta fallasa kai ba ta niyo ganga yace to ka nisanci abin ko ka bata abin da zuciyarka wannan shine mafi raunin imani wadhalika adhaful iman yace to bakka da karhin da zaka iya hukumantar da shi kuma haka bakka da halshen da zaka iya yi mai magana aw kana la yaqbalu al mu'awiz ko kuma a idan ma ka mai wa'azin shi ba zai dauka ba saboda shi yayi nisa kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibuna yayi nisa baya jin kira yace fa yajibu hijranuhu a wannan halin wajibin ka ne ka kaurace mai ba sani ba sabo wannan shine kaida ta musulunci wajibi ne ka so dan Allah ka gidan Allah duk wanda yake bin dokoki na ubangiji wajibin ka ne ka kishi dan Allah yace kuma duk wanda ya so Allah to wajibin ka ne ka so shi idan kuma baka yi hakan ba to baka cika mummuni ba aka ga wani sakare wani mawaki wanda bai san inda ya sa a rayuwar shi ba shine masoyin shi kullun tare da shi yake kullun sai yaji wakokin shi an ce ya hudo sabon album kullun yana bibiya bari mu samko bari mu kalla to wallahi tallahi in har soyayya ka gaskiya ce to kai bi ta imaninka shi san ya ubangiji yake baya kul in kana aba'ukum wa abna'ukum وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم إلى الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره kace duk lokacin da mutum ya fifita soyayya Allah da manzon shi ya fifita soyayya dangin shi ɗan uwan shi ɗiyan shi ɗan uwan shi matan shi haka kasuwancin shi wata kasuwa wanda yake tsoron ya samu tsawa a in nace in bi Allah in bi manzo a cikin wannan kasuwar nan ba za a samu riba ba a abin da ran shi yake so za yi yake cewa masakina tardaunaha habba ilaikum yace kuma wannan gidajen da kuka gina su suka yi soyuwa a gare ku ku huto ku zo sallah lokacin da ya cancanta ku zo sallah ko ku yi wa Allah wata fafutuka don ku bashi gudunmuwa a cikin addinin wannan yace shi ya yi soyuwa a gare ku yace to ku jinkirta Allah zai kawo al'amarin shi in ka ce baka yin ba da kai wa'an su jajirtattu wanda ubangiji zai kawo man yartaqa minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatan 'alal mu'minina a'izzatan 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im in ka ce baka yi wannan addinin ba kana ganin dan ka kasaita kana ganin a dan kai ka kai wani manzali kai innan bai kamata ba a ce wancan almajiran kana mu'amala da su wancan masu huta wa'azin nan wancan kaza ko kuma a wannan wurin bai kamata a ce ni ina zawa ina sanyo kawata ba na sallah tare ka ce ba kai wannan addinin ba za ka taimakawa ba ka ba wannan addinin gudunmuwa ba yake cewa to wallahi ka sani Allah zai kawo wanda za su tsaye tsayin daka akan wannan addinin wanda sun yi ka dukiya sun yi ka karfi sun yi ka ilimi sun yi ka kaza sun yi ka komai da ka sani na rayuwa kuma za su ringa ba wannan addinin gudunmuwa ba sa tsoron zargin mai zargi ba sa tsoron tsangwama mai tsangwama su kurum dan Allah suke yi kuma za su tsaya tsayin daka su yi wannan al'amarin wannan ita ce ka'idar rayuwa in ka ce baka yi ba Allah zai kawo wanda suka hika so no kake ganin wani ana yi da shi kurme ce ana kosa ai iska ne sha masa lafiya ai haidan mu ai za a yi ya tahiye shi sai kaga Allah ya kawo wanda zai tsaya tsayin daka kan wannan al'amarin wallahi tallahi in ya fara ba da gudunmuwa wancan kamar bai taba yi ba a rayuwar shi ka ce baka yi ba Allah zai kawo wanda zai dama haka ne ka'idar ubangiji shine yake bayyana mana wajibi ne duk wanda zaka so shi ka so shi dan Allah albarkatin ya so Allah da manzon shi yana bin dokoki na Allah da manzon shi duk wanda yace yaki bai bin Allah da manzon shi shi kaza ya sanya to wajibin ka ne ka kaurace ne wajibin ka ne ka kishi ka kyabace shi dalilin yaki Allah yaki manzon shi yaki bin dokokin Allah da manzon shi wannan ita ce kaida yake cewa wa huwa adhaful iman lokacin da ka kaurace me yace to shine mafi raunin imani wannan nan ka hudda shi daga cikin lissafinka koda kana samun wata riba ta rayuwa a wurin shi to tunda yake Allah yake manzon shi yana aikata aiki wanda yake na zunubi to wajibi ne ka nisance shi shi ho mas'alar zunubi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi mana kaman mayan ƙarhe ne guda biyu ka kawo kurum dan uwa za su yake bayyana mana yake cewa misalin abokin zama na gari yake cewa misalin mai turare ne wannan mai turaren in ma baka saya ba in yazo ya zauna a wurinka ka ji kamshin shi kaga aikin alkhairi wanda yake aikata alkhairi ko kai baka yi yau yazo ya ganka ka ganshi yana yi ya bude qur'anin shi yana karantawa ana zamne ya kare kai kana wannan wallahi impressionan ka zai wata rana sai ka ce kai ni ma gobe zan tawo da qur'ani na ran Allah mu ringa da idan tilawan nan tare haka ne kaida shine manzo Allah ya buga mana misalin rayuwa yake cewa misalin zamantakewa ta gari yace misalin mutun ne yayi aboki mai turare wannan mai turare in ya dauko kayan kasuwar shi yazo ya aje a gaban ka ko baka saya ba za ka ji kamshi in ka ji kamshin nan cutar da kai zai yi ba ya karanta sa ka bada shadi ba to haka yau da gobe kana jin kamshin nan wata rana da Allah dan bana na 10 dan bana na 20 hayya kai kai ma kana sawa wata rana ya kasance rayuwarka bakka yi sai da turare idan ka huto baka ji kamshin nan ba damuwa za ka shiga wannan ita ce rayuwa ta mummuni da mummuni yace ko misalin abokin zama na banza yace kanafiqul kir kamar mai zuga zikini na makera ai idan ka zo in ma bai wannan in maka ba kai bai yiwa ka zauna shi ya kona maka riga kaga dan ita kuma wutaya take ai mamaya take ka shi wari ta mamaye ka kai ma wata rana ka ce ba ni in buga ni ba a dan ba ka buga shikenan ka koma irin shi to haka ne zamantakewa ta gari da zamantakewa wadda take ta banza wajibi ne a kaurace wa duk wani wanda bai wannan ba mun gama wannan ayoyin sai mu tsaya akan haka ubangiji yake bayyana mana wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar kadda ku saji game da wanda suke zalunta kawunan su kurum kace kai ani wannan suwa nan sarta abu kai ne amma dai yazo ya daga wani wannan shi ya ajje wani game ba wata civilization a tare da shi ya za a ringa zama da shi ai suwa ne abu kai na saboda nayi kaza ai suwa nan su ne wayoyi yake cewa to kadda ku saje da zama tare da irin wa'incan wanda suke zalunta kawunan su fatamassakumun nar wata jahannama sai ta same ku kurum kaji ka wayi gari kurum shikenan baka san tiran durkon kurum kaji ka wutar jahannama wannan kuma shine misalin da muka bada misalin abokin zugazugi kurum ka saje yau da gobe yau ka ce ka sai wani zaka gani kurum ka saje da shi abinda yake yi shi kake yi kuma wannan ajalin wannan rayuwar batta da garanti baka san yaushe ubangiji zai tabbatar da al'amarin shi ba shikenan kurum kaji wayi gari kurum ga ka a barzakhu gobe kiyama an tashi kurum sai ayi wutar jahannama da kai shi sanya ubangiji yake bayyana mana a suratul furqan wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhassu bi ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana shaytanu al-insani khazula ranar gobe kiyama azzalimi zai ringa ciza yatsa ka san duk lokacin da rayuwa ta yi tsa daga kaga mutun ya dora yatsa ba wai umurta kanshi bane da yake yi ba bai san ba yake yi ba wani hali ne na nadama ya shiga aka ga ya danna yatsa ce za a ringa ciza yatsa a gobe kiyama ya ringa cewa da amma na bi tafarkin manzon Allah shine tafarki na a rayuwa ya wailata laitani lam attaqi fulan da ma wa'incan wanda nake gani su ne suka waye su suka yi lakwal su suka yi kaza da ma bin dauke su a matsayin abukai ba da ma su wannan nan da suke zauwa masallaci da suke zuwa suke aikin alkhairi suke kaza da ma su ne na dauka su ne a matsayin abukai na laqad adallani 'ala dhikri ba'da idh ja'ani ai da ya nusar da ni akan ambaton ubangiji bayan gaskiya ta riga ta zo mini yake cewa wannan wanda dauka mutumin banzan nan ya nisantar da ni ya rudar da ni ya hana ni akan ambaton ubangiji bayan gaskiya ta riga ta bayyana a gare ni an ce mini kazan nan ba daidai bane ba ina aikata kaza nace ai su wa'annan wanda suke cewa ka aikata in nake ganin ai su waye ba su ma inda suna da hali irin namu su ma da sun aikata ashe ba gaskiya bane ba gashi nan wannan innan da nabi ya fitar da ni ya sanya na zamanto mutumin banza gashi nan yau a wannan yinin ubangiji ya muni lamarin shiga wutar jahannama Allah kiyaye yake cewa wa kana shaytanu lil insani khazula wannan kuma nadama ce wadda kowa da kowa duk wanda gaskiya ta zo mai yake binta yace a suwana da suwana zai bi wallahi gobe kiyama he ya ciza yatsa akan abinda ya wakana shine yayi manzo Allah sun wani je yake bayyana mana sai suratu hud kadda ko rikide ku saje da irin mutanen banza ku ce wai su ne naku su ne abukan mu'amalar ku a rayuwar ku ta nan duniya yace to tabbas idan ku saje da su kuka yi abin da suke yi yace to wutar jahannama ita ce makomarku shi sai ya ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da ibnu majah ya wutar da shi yake cewa la tusahibu illa mu'minan wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun yace kadda kai abukantaka in ba ga mummuni ba wanda ka gani shi mutumin arziki ne yace shine wanda yayi cancanta kai abukantaka da shi yace kuma kadda ka yarda wani mutumin banza ya zo ya ci abincinka in ba mai imani ba in ba mai takawa ba Imam al-Tabarani ya wutar da hadisi a cikin al-Awsat wal Kabir yake cewa la yuhibbu rajulun qawmun illa hushira ma'ahum yake cewa babu wani mutum wanda zai ji yana son wa'ansu mutane na gari yace face ubangijinsa ya tayar da su a gobe kiyama tare duk lokacin da kaji kana son wani to tabbas ubangijinka ya maka alƙawari a gobe kiyama zai tayar da kai da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyama mutun zai kasance tare da wanda yake so a gobe kiyama kaji kana son sahabbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaji kana son soyayyen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi komi a rayuwarka to wallahi tabbas zaka tashi tare da shi a gobe kiyama amma dai ka ce a suwancan suwa da suwa dan nan su kake yi su ne abukan soyayyarka a rayuwarka ta duniya koda ya akai zaka fifita soyayyarsa akan kowa kamar yanda aya da muka kai idan kuka kasance danginku matan kudiyanku ɗan uwanku dukiyarku su suka yi soyayya a gare ku to ba za ku tashi tare da su a gobe kiyama amma dai ya kasance soyayya Allah da manzo ita ce gaban komai a wurinka biyayya Allah da manzo ita ce soyayya ita ce gaban komai a wurinka wannan sahabbai wanda aka musu tambarin gidan aljanna su ne abukan soyayyarka ji kake yi ba wani wanda ya kai soyayya tsankaninku ba wanda ya kai ka san su to tabbas a gobe kiyama zaka tashi tare da su shi kuma idan ka tashi tare da su kai su an riga ya an bayyana maka ina ce makomarsu aljanna ita ce makomarsu to kai ma insha Allah inda suka shiga nan ne kai ma masaukinka watan mu Allah sanya mu makwabtaka da su a gobe kiyama wallahi Allah ya shaida muna son su kuma muna neman musu yarda a gun ubangijin su muna fatan ubangiji ya tada mu tare da su a gobe kiyama ya mana lamarin shiga gidan aljanna tare koda mizanin nasu ya dar namu amma dai ya kasance su ne abukan mu a cikin gidan aljanna Allah ya datar da mu sai magana ta karshe ko abu na karshe shine da kai dan uwa Latija yayi magana akan bai dacewa ya kasance a zoyin sallah wanda zai jagoranci sallah karatun shi ba karatu bane ba wanda ya cancanta ba wa khassatan karatun suratul fatiha shine shi da kai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake cewa ya ummul qaum aqra'uhum likitabillahi wanda zai limanci mutane sallah shine wanda ya yi su sanin alqur'ani wanda yayi su har da alqur'ani shine wanda yayi cancanta a ce ya jagoranci al'umma sallah yake cewa idan ya kasance a cikin alqur'ani dukkan su izi 60 gare su kowa har da 60 gare shi yace sai aleka akan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wane ne yayi ilimin hadisi yayi har da ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan aka samu a cikin sunna dukkan su karhin su daya bukhari har da ce shi ma bukhari har da ce yace sai aleka a gani wane ne yayi rigaye wurin hijira inda yanzu ba hijira ba addakwai ba a lokacin sa da kai wanda ya hijira wannan wa wata shekara ya hijira wannan a shekara ta uku ya hijira wannan a shekara ta biyu ya hijira to yayi a gabatar da wanda ya rigaye hijira yace to idan ya kasance rana ɗaya suka yi hijira daga garin Makka zuwa Madina yace sai aleka wane ne yayi shekaru sai a gabatar da shi rawun hadisin yake cewa da mazo wannan hadisin da aka karanta babana ya ji shi daga bakin manzo Allah yazo nan unguwan mu muna gehen garin Madina yace yazo ya labarta yace ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi yace ni kuma tun kamun dangin mu kabilan mu musulunta yace da kai fatake masu zawwa idan sun zo ina tsayawa ina cewa me kuka ji na daga alqur'ani sai su ringa karanta mu tun kamun dangin mu yasu musulunta yace ni kuma ina dan yaro dan karami kamun dangin musulunta ni da amma na har da ce ayoyi da yawa surori da yawa wanda sahabbai suke zawwa suna karantar da mu a lokacin bayan sun musulunta yace ga abinda manzo Allah yace wanda zai jagorance ku wanda yayi karanta alqur'ani yace sai aka lalle ka to waye dukan sabon shiga musulunci ne waye yahi kowa yawan har da qur'ani aka ce ba a samu ba kowa ba in ba ni ba kuma ni inna ni ne mafi karancin shekaru a cikin su baba na shi ya kawo magana daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai suka jagorantar da ni in kasance ni ne limamu su kaga ba shekaru bane ba ba kaza bane ba har da alqur'ani wa khasatan ita fatiha qalu bale ne ga duk wanda yake yin sallah duk wanda yace zai yi sallah to wajibin shi ne ya kasance ya iya fatiha kamar yadda aka saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rishin iya fatiha ka rishin kin amsal sallarka ki sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la salata liman lam yaqra bi ummil kitabi yake cewa babu sallah ga duk wanda bai karanta fatiha ba in baka iya ba wajibinka ne ka tabbatar wa zuciyarka baka iya ba wajibinka ne ka tafi ka zamna a makaranta duk inda ka san ana karanta alqur'ani ka zo ka zamna aka ramaka Allah wallahi bin ya fatiha ba kuma shekara ta 27 kaga duk sallar da kai daga 17 ko daga 15 abin da yazo nan dukkanta da walakin a cikin ta ka gani wajibinka ne ka zamna a karantar da kai fatihan nan ga yanda ake yin ta kaza kaza ne kaza kaza ne ga yanda zaka karanta ta idan ka iya in Allah sa shekara za ta daukan maka wallahi wajibinka ne ka zamna ka iya fatiha saboda fatihan nan ita ce gimshikin sallar ka duk wanda yayi sallah ba fatiha to ubangiji shi ba ya amsa sallar shi dan wajibin mu ne ya kasance mu ringa duba wane ne zan mu jagoranta shi ya kasance shine limamin mu haka kuma duk wanda ya san yana sallah to wajibin shi ne ya tsaya ya kasance ya iya karanta fatiha kamar yadda aka saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan baka iya ba ba tilasta maka ba wajibinka dai shine karanta fatiha idan baka iya ba kai koda bakin wannan kananan surorin guda uku ka iya kullun ka ringa maimaitawa wallahi sun wadata maka amma dai bai dacewa a ce ka zo sallah baka iya fatiha ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yake yi shine wanda abinda yake wajibi shine ka karanta suratul fatiha bayan karanta suratul fatiha mustahabbi ne karanta wani abu daga cikin alqur'ani faqra'u ma tayassara minhu abinda ya saukaka sai ka karanta in aya ɗaya ka iya sai ka karanta in sura ɗaya ka iya kullun ita zaka ringa maimaita ka tai kai tai har zuwa lokacin da Allah zai baka damar da zaka zamna ka koyi wa'ansu surori amma dai ita fatiha bai yiwa a yahi maka ka zo sallah baka iya fatiha ba sanya horkon al'amari ga mai sallah wajibi ne inganta fatiha shi in bai inganta fatiha shi ba to abin da yake yi na sallah shirman banza ne ubangin shi baya karba daka wajibi ne mu tsaya mu ringa duba na iya ban iya ba a ina da kuskure a wuri kaza a ina ganin in na sanya kaset ina saurara sai in ji a ni abin da nake hodi ba dai bane ba da abin da shi wannan mai karantawa yake hodi a ko kuma limamin masallacin mu abin da yake hodi lokacin da yake karanta fatiha ba dai bane ba ni da abin da nake hodi ba in nazo ina cewa garin mangadubi kaga wannan bai cikin karatun fatiha mangadubi ko kuma waran ralin kaga wannan bai cikin karatun fatiha to ya za a in daidaita a bari in tahi in samu da kai wani yaro da naga yana zuwa makaranta bari in tsida shi in zamna da shi ya koya mani a naga matata ta iya bari in tsayar da ita ta koya mani a ba babu kunya a addini abinda zai sanya ka samu cikas a gobe kiyama to kai kokari ka gyara shi a rayuwarka ta nan duniya wannan shine gatanka duk lokacin da ka fadaka ko ka tabbatar abinda kake kanshi ba daidai bane ba to wajibi ne ka dawo ka tuba zuwa ga ubangiji kuma ubangiji ya riga ya gafarta duk abinda ya gabata yanzu gyaran ake so duk abinda ka aiwatar wanda ba daidai ba a rashin sani ubangijin ka ya riga ya gafarta yanzu kuma lokacin da ka san daidai in ka sake aikatawa to da lahi za ka baka Allah ya kiyaye mu Allah ya datar da mu Allah ya gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana bukatun mu na alkhairi Allah ya tabbatar mana da su ƴan uwa da amanna arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki da abinda yake cikasa ne ko sharri ne game da rayuwarmu game da iyallanmu game da addininmu game da dukiyoyinmu muna fatan ubangiji ya nisantar da mu da shi ya baddala mana da wafi alkhairi da abinda yake kuma alkhairi ne a rayuwarmu ubangiji ya tabbatar mana da shi ya sanya albarka a ciki Allah ma dukiyarmu albarka ya wa zuri'anmu albarka ya yi wa sauran kwanukanmu albarka ya yi wa abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi albarka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك